الرحيم. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: باب معرفة من تقبل روايته ومن ترد. لناقل الأخبار شرطان هما عدل وضبط، أن يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا خرم مروءة ولا مغفلا، يحفظ إن يملي كتابا يضبط، إن يروي منه عالما ما يسقط، إن يروي بالمعنى وضبطه عرف، إن غالبا وافق من به وصف، واثنان إن زكاه عدل والأصح، إن عدل الواحد يكفي أو جرح، أو كان مشهورا وزاد يوسف، بأن كل من بعلم يعرف، عدل إلى ظهور جرح وأبو، والجرح والتعديل مطلقا رأوا قبوله من عالم على الأصح، ما لم يوثق من بإجمال جرح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا شين درس منا نبيركو نوانا رانا لهدي شاترا قذو الحجة هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دهو تلاتين تكوس wanda kuma yake daidai da 10 ga watan 9 miladiya ta 2017 a wannan darussa da muke yi a cikin sharhin alfiyatu suyuti fi ilmi alhadith. Wannan shine darasin mu na 23 daga fara darussa a cikin wannan alfiya, shine kuma na biyar a wannan zagaye na wannan karatu. Muna cikin bayanin suwa ne ake karbar hadisan su, suwa ne ba a karba, inda ya fara kawo mana sharadin karbar ruwayar mutum, sai ya cika wasu sharuɗa da ya bayanin su. Na farko ya zama adali, na biyu ya zama mai kiyaye ilimin sa, inda ya bayanin menene ake nufi da adali. Adali ya faɗi wasu sifofi guda biyar wanda dole ne sai sun samu kafin ya zama adali a gurin malaman hadisi. Na farko ya zama musulmi ba kafiri ba. Kafiri yana iya jin hadisi amma ba za a karɓa ba sai bayan musuluntarsa. Sannan kuma ya zama baligi ba yaro ba. Yaro yana iya jin hadisi, yana yaro bayan ya girma, kuma in ya bayar a karba. Ya zama mai hankali ba mahaukaci ba. Mahaukaci ba a karbar komai daga wajensa saboda an dauke masa ma alkalami. Idan hauka ne da za su same shi na wani lokaci kuma ya wartsake ya dawo ya hankali, to in ya dawo cikin hankalinsa cikin hayyacinsa za a iya karbar abin da yake faɗa matukar ya cika sauran sharuɗa. Amma idan ya kasance koyaushe cikin haukansa yake, to wannan ba za a saurari komai daga wajensa ba. Sannan sharadi na hudu na adali shine kada ya zama yana aikata laifuffuka na saban Allah. Mun faɗi me ake nufi da kada ya zama mai aikata laifuffuka na saban Allah? Wato kada ya zama yana yawaita laifuffuka baya tuba. Ba wai ana nufin kada ya zama a rayuwarsa bai taba yin laifi ba, ko kuma baya laifi kwata-kwata. Wannan in an ce shine adali, to ba za a samu adali ba. Ana nufin ya zama mafi yawancin lokutansa zalibu ahwalihi da'atullah, wannan shine wanda ake cewa al'adi. Sannan sai kawo wala kharma muru'atin, ai wala kharima muru'a, kai ya zama yana da abinda zai gusar masa da mutunci. Abinda zai gusar da mutunci wato ya zama mai kiyaye ladubba da wasu dabi'u na dattako na mutuntaka a cikin al'umma, kai ya zama na mutumin da yake abubuwan da zuciyarsa sa zai zube. Zubewar mutunci ko abin da yake zubu da mutunci yana shan bamban tsakanin al'umma da al'umma, kabila da kabila, kasa da kasa. Akwai abin da a wani gurin yana zubar da mutunci, amma wani gurin ba ya zo wani zubar da mutunci. Al'adar su ba komai dan mutun yayi, amma al'adar wasu idan mutun yayi wannan mutuncin sai zube. Akwai yanzu a wasu al'ummomin dan mutun babban malami ko limamin juma'a ko mai gari ya tafi ba hula a kansa balle rawani, wannan ba zai zo masa da mutunci ba. Kai ga babban malami ba hula, yana yawon sa haka, zukan mutanen Muritaniya zai sa babban riga amma ba zai sa hula ba, kuma hankalinsu kwance ba komai. Amma mu a ce yanzu limamin juma'a ranar juma'a a gaishe ya sako babban riga amma ba hula ya zo malam lafiya. A wasu guraren kamar yanzu kasashen yamma, dan mutum ya sa coat, ya sa necktie, wannan duk ba zai masa da mutunci. Shigar su ce haka, malamin sai ya zo ya hawo minbari ya hudu ba da coat dinsa, ba wanda zai ji wani abu, daidai yayi, bai kawo wani sabon abu ba. Amma mu nan zai yiwu a ce ranar juma'a liman ya zo da coat, ya hawo minbari, wani ma in bai sani ba har aka yi sallar ya ji labari zai sake sallar sa, ce ai yau an ce wani arne ne ya sallar ba, yau an ce wani arne ne mana sallar, ce me ya ce kwacce a jikinsa har da wannan abinda suke ɗaure wuya. To kaga ko baƙo ne ya zo mai sa kot ɗin, malami ne mai sa kot ɗin, in ya zo nan dole mu ba shi babban riga in zai hau minbari, ba za mu bar shi ya hau da kot ɗinsa ba. A wani garin babban malami da yake da mutunci baya hawan keke, in an gan shi kan keke za a yi ta mamaki, malamin nan an gan shi a kan keke ko an gan shi a kan babur, yana tuka babur. Muka nan malamai nawa ne da kekunan suke zuwa gurin karantarwarsu su dawo, je da baburansu su dawo, ba a ganin komai, ba a jin komai. Yanzu akwai sanda Sheikh Nasiruddin Al-Albani yake ba labari cewa a Syria yana shek dinsa, yana koyar, yana karanta abin da, yana gyaran agogo, amma an san shi a shek. To duk sanda zai fita ya je gurin gyaran agogonsa ko ya je maktabatul zahiriya, wani library da yake zama, yana da kekensa suke hawa, ce kawai sai ya ga an yi katon dinsa a jikin jarida irin na bandariya din nan, cewa ga shek a kan keke, ana ta nuna irin an samu wani labari mai na bandariya. To su kaga a can yanzu kamar a Saudiya, ai kaga dai talaucin malami ba zai hau babur ba, ya hau babur kuma to zai zama abin labari. To kaga abinda zai zubar da mutunci a wani guri ba lallai ya zama mai zubar da mutunci ba. Yanzu a nan kasar mu malami zai iya zuwa Abuja ya je restaurant ya ci abinci, ba kuma wani abu, dan kaga mu da shi a restaurant yana ci abinci ba za ka ji komai ba. Amma kamar irin kasar Saudiya haka, bayan da malami ya shiga madam cabici ba sai yi ba, in an gan shi kuma za a rike baki, malamin nan me yake so ya zama, me aka yi, ai an gan shi a restaurant fa, a restaurant an gan shi, to sai ya zama abin magana. So kaga shi abin da yake zubar da mutunci ba shi da wata ka'ida guda daya, shi yasa wasu malami ma suka ce a cire shi daga babin adala, ka a sa shi cikin wani abin da shi za a kalla a ce mutum adali ne. To mutum zai yi wa ya zama adali a nan garin, kuma in ya je wani gari ba adali ba? Ai ba zai yi ba, shi adali duk adali ne a ko'ina yake. To mu a ƙasar mu adali ne, duk da ya hau kekensa adali ne, duk da ya ci abinci a restaurant adali ne. Amma yana fita wani guri kuma a ce ya zama ba adali ba saboda a ƙasarsu yana cin abinci. To shi yasa suka ce wannan bai kamata ya shigo ba. Da haka wasu da yawa daga cikin malamai suna ga ba za a lissafa shi cikin abin nan, cikin abin da zai zai zubar da abin nan ba. Wasu kuma suna ganin kowace kowanne al'umma ta lura da irin nata, akwai abubuwan da za a ce wannan yana zubar da mutunci. Za a ga malami a bakin kasuwa yana cin abinci, kaga ai dole mutunci zai zube. Ce a ga liman a bakin kasuwa ya tsuguna a gurin wata mace ta zo masa wake da shinkafa yana ci, kaga da matsala. In aka ce mutum yana haka, ko kuma a ce ga shine babban limamin gari amma kullun a dandalin mai shayi ne yake hira, kaga ai ba zai yi ba haka, ko mu nan waɗannan abubuwan duk ba za ta yi ba. To kiyaye su din yana da kyau, ko da kuwa ba za su zama cikin khawarimul muru'a ba. Sannan ya ce wala mughaffalan, yanzu ya shiga kuma ta'rifin adabt, abinda ake cewa kiyaye ilimi, kai zama mughaffal. Mughaffal shine duk abinda ya ji baya kiyaye shi, wato zai ji abu amma da an kawo masa ba zai iya bambance daidai da ba daidai ba, zai iya gwamu abubuwa. Kamar mutumin da yake bacci ya tashi cikin magagin bacci, duk magana da ake gaya masa ba zai kiyaye ta ba. Da ya wartsake aka ce ai an yi maka bayani dazu ake so ka maimaita bayanin, da ba zai iya maimaita shi daidai ba. To wannan shine mughaffal, zai ji abubuwa amma baya iya tantance daidai da wanda ba daidai ba. To duk mutum in ya zama a haka, a gurin malaman hadisi wannan condemn ne, ba za a karba hadisinsa ba. Hadisinsa in ya zo to hadisi ne mai rauni kwarai da gaske. Sannan ya ce yahfazu in yumli kitaban, yahfazu in yumli, idan yana ba da hadisi bil imla, al imla shine ka ba da abu da ka karantar da mutane da ka, kai malamin da zai bayar da hadisinsa da ka zai bayar, to ya zama ya kiyaye abin san da yake bayarwa, ya bayar da shi kamar yanda aka karanta masa, kamar yanda ya dauka, kada ya dauka daban ya zo bayarwa kuma ya ba da wani abu daban. In ya zama haka to ya zama ba mai kiyaye iliminsa ba, wanda ba za a karbi hadisinsa ba, shine za a ce da shi sayyul hifz ko kathirul awham, yana da yawan kurakurai ko haddasa mai muni ce, to wanda ba za a karbi hadisinsa ba. Sannan kitaban yadbitu, ya zama na inda littafi ne kuma zai bayar da hadisin, to hadisan da ya rubuta a littafinsa ya kiyaye shi, ya kiyaye littafinsa. Kamar yadda muka ce akwai wanda zai bayar da ka, akwai kuma wanda zai dauko littafinsa yana karantawa daga cikin littafinsa, to shi ma sai ya zama sharadi ya kiyaye littafin san da ya ji hadisan, ya rubuta hadisan a littafinsa, ya kiyaye littafinsa, bai saki littafinsa ya yi ta yawo a hannun mutane ba, waɗanda watakila su iya shigar masa da wani abin da ba yadda yake ba, ko su yi masa wani gyaran gaggan abzinawa ya zama bai sani ba. Wannan shine hifzul kitab, shine hifzul kitab, dhabtul kitab. Mutum wanda ya ji ya rubuta, to ya kiyaye abin da ya ji, kai ya bayar da shi aro, kai ya bayar da shi aro, dan akan samu waɗanda za su ɗauki littafin mutum da ya rubuta hadisansa ko ya jiyo hadisansa a ciki, su yi masa ƙare-ƙare a ciki, su kakkara wasu hadisan da ba nashi ba, yana iya zuwa ya karantar a matsayin hadisansa alhalin ba nashi ba ne, daga lokacin a tuhume shi da makaryaci ne shi, saboda an ji shi yana karantar da hadisan an san da an san bai dauke su ba, to ya zama yana kiyayewa. Akwai waɗanda suke wato a shararai ne, sukan dauki littafin wani malami su bata masa shi bai sani ba, ko su saka wasu hadisai a cikin hadisansa bai sani ba. Kamar yanzu abin Abdullahi bin Salih, Abu Salih katibul Layth, wani ne daga cikin marwaita, Allah ya jarrabe shi da wani mugun makoci, makocin nan ya iya rubutunsa, in ya yi rubutu sa ka ɗauka rubutun Abdullahi bin Salih ne, amma ba rubutunsa ba ne, amma ya iya kwaikwayon rubutunsa, to yakan yi rubutu kamar yadda Ibn Hibban ya kawo a cikin Al-Majruhin, yakan zauna da daddare sai rubuta hadisai daga Zuhri, hadisai da yawa da yawa da yawa akan cewa waɗannan hadisansa ne da ya ji daga Layth an Zuhri, sai ya jefa masa ta tsakar ta katanga, sai ya tashi sai ya ga takardu duk da hadisai da rubutunsa, sai ya ɗauka ko yara ne suka zubo masa, suka watsan masa daga hadisansa ko iska ce, sai ya dauka ya hada da hadisan sa sai ya je yana karanta mutane su kuma malamai da suke sa ido akwai malamai masu sa ido malaman hadisi sun san hadisan sa sun san hadisan zuhuri sun san da ba nashi ba da sun zauna sun je yana kawo na hadisan sai san cewa akwai matsala ko dai yana yin ƙarya yana kawo hadisan ƙarya ko ku a'a ya samu matsala yana dauko hadisan da ba nashi ba yana san nashi ne to abinda ya same shi kenan akai watsi da shi an jarrabe shi da wannan akwai wani da ake kira Sufyan ibn Waqi' Waqi' ibn al-Jarrah babban malamin hadisi ne shahararre to akwai dansa Sufyan dansa yana da wani sakataren sa wanda shi yake rubuta masa dukkan hadisan sa in ya kawo shi yake bashi ya rubuta to sakataren na shi mugu ne in ya tashi rubuta masa hadisai in goma ne sai ya kara masa su zama 11 ko ya kara su zama 12 sai ya kasance yana bayar da hadisan da ba dashi ba amma bai fadaka ba bai sani ba ya zata cewa sakataren nan amintacce ne yana rubuta masa daidai abin da ya bashi da aka sanar da shi cewa akwai matsala ga wajen sakatarenka warraq ɗinka yana maka kare-kare a cikin hadisanka abinda babu yana sawa akwai Abu Hatim Ar-Razi akwai Abu Zur'a da Muhammad ibn Muslim ibn Wara suka je suka yi mai nasiha amma saboda yadda ya amince da sakataren sa yace sharri ake masa shi baya kara masa komai a cikin littafin sa daidai wa daidai yake bayarwa wannan dalilin yasa akai watsi da shi yanzu dukkan wani sanadi da wannan mutum zai fito Sufyan ibn Waqi malamai suna condemn din hadisin waye jawo masa wannan sakataren nashi shi kuma saboda amincewa daga sakataren sa yake korarsa yana ganin kamar ana so a raba su ne to wannan kaga bai da dabbu kitab littafin sa ne amma bai kiyaye shi ba shine yace kitaban yadhbitu zai kiyaye littafin sa ba zai bari ai masa wasa da shi ba shi yasa ko aro ba sa bayarwa in yarwa minhu aliman ma yusqitu in yarwi minhu in yazan daga littafin sa zai ruwaito aliman ma yusqitu in yarwi bil ma'na in yarwi bil ma'na in kuma zai kawo hadisi da ma'ana ba da lafazin sa ba to aliman ma yusqitu ya san abinda zai canza ma yusqitu ay ma yughayyiru ma yuhilu al ma'na ya san abinda zai canza ma'ana saboda haka kalmomin da zai dauko zai canza a cikin lafazin hadisin yana tabbira da tabbacin ba za su canza ma'anar hadisin ba to kaga wannan sai ya zama aliman bil lughal arabiyya sai ya zama ya san larabci sosai ta yadda duk wani canji da zai samu a cikin lafazin hadisin ba za su canza ma'anar sa ba wanda idan har da ma'ana zai kawo wanda kuma ya halatta a gurin malaman hadisi ruwaito hadisi bil ma'ana wanda nan gaba zai zo yayi magana sa a babin da zai magana akan kitabatul hadisi wa dhabtuhu zai magana akan ruwaya da ma'ana to in zai kawo hadisi da ma'ana to ya tabbata duk lafazin da zai kawo sun yi daidai da lafazin hadisin na asali sai ya ce wa dhabtuhu urif in ghaliban wafaqa man bihi wasif to anan yana maka bayanin ya ake gane cewa malami mai kiyaye a hadisin sa ne in haddacewa da kansa ya za a gane cewa ya haddace in ma littafin ne ya za a gane cewa littafin nan nashi ba matsala to wannan shine gabar da yake ce maka wadabtuhu kiyayewar sa urif ana gane kiyayewar sa in ghaliban wafaqa man bihi usif idan ya kasance sautari hadisan sa ba sa saba ma wanda aka sifanta shi da cewa mai kiyayewa ne akwai malaman da an riga an gama wanke su sun gama haye gadar su ba su da matsala hadisan su an tantance an tabbatar hadisan su ingantattu ne to in ana son a gane cewa wani cikin abokansu wanda shi ma yayi karatu a irin nasu shi ma kamar su yake to sai a dauko hadisan sa sai a hada su da nashi da nasu sai a ga cewa baya saba musu yana tafiya daidai da nasu idan yana tafiya daidai da nasu to sai a gane cewa shi ma kamar su yake amma idan ana ga yana saba musu su sun ruwaito hadisi mauqufi wato sun kawo shi a matsayin maganar sahabin annabi ne ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi kuma sai aga ya kawo shi a maganar matsayin maganar manzon Allah kaga ya saba musu ko sun ruwaito shi mursal wato sun basu ambaci daga tabi'i kawai suka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam basu fadi wasiɗa tsakanin annabi da wannan tabi'in ba shi da ya tashi sai ya kara sunan wani sahabi kaga ya saba musu ko suka ruwaito hadisin a musnad abi huraira wato suna cewa hadisin abu huraira ne shi kuma yana cewa hadisin ibnu umar ne kaga ya saba musu to in aka samu yana sassaba musu su su ce kaza shi kuma aka dauna shi riwayar sai aga shi kuma ya ce kaza to za a fahimci cewa to yana da matsala amma in aka cewa hadisansa da nasu suna ta tafiya daidai su daman an riga an gama da su an yi screening din su an riga an tabbatar da in aka ga nasu yana tafiya da cewa ce to shi ma kamar shi yake ba ya da matsala shine ma'anar in ghaliban wafaqa man bihi wusif man bihi wannan zamirin yana koma zuwa ga dabt ay man bidabt wusif wanda aka sifanta shi da cewa mai kiyayewa ne wannan hanya ce daga cikin hanyoyin da suke gane cewa malamin nan wato yana kiyaye abin da yake wani lokaci sukan bi hanyar ikhtibar wato jarrabawa sukan jarraba rawi ta yaya suke jarraba shi shine za su dauki hadisansa wanda nashi ne sun tabbatar nashi ne sai su ratsa wasu hadisan da ba nashi ba a ciki kamar hadisansa guda 30 sai su dauko guda 9 sai na 30 din sai su saka wani ko abin nan na 10 sai su saka wani sai su dauko wasu 9 a na 20 sai su kara sai su saka wani daban dauko wani 9 a na 30 sai su saka wani daban kaga sun kara guda 3 wanda ba nashi ba ko a farko ko a ƙarshe ko a tsakiya sai dai yi ƙare-ƙare amma ba za su duk za su nuna hadisansa ne sai su zo su ce malam ga hadisanka za mu karanta maka muna so ka ba mu ruwayarsa sai su zauna a gabansa su karanta masa idan suka karanta masa suka ji yana ta cewa na'am 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 to sun san wannan kwandin ne sun karanta masa nashi ya ce na'am wanda ba nashi ba ya ce na'am a to wannan na'am din nashi ba ta yana ganewa ba ce amma in suka ga sun karanta mishi nashi ya ce na'am suna karanta wanda ba nashi ba suka ga ya firgita ya dan yi firgita ka ya ce sake ko ce a wannan ba na ba ne zace to wannan ya san hadisansa ya san wanda ba nashi ba akwai wani malami da ake kira Abu Nu'aym Al-Fadl ibn Dukay babban malami ne yana cikin malaman Imam Al-Bukhari sai malaman Imam Ahmad ibn Hanbal da Yahya ibn Ma'in da manyan malamai wata rana Imam Ahmad ibn Hanbal da Yahya ibn Ma'in da Abbad ibn Mansur za su fita neman karatu sai Yahya ibn Ma'in sai ya ce wa Imam Ahmad Yahya ibn Ma'in wannan ɗaya ne daga cikin malamai na hadisi a cikin ƙarni na uku yana daga cikin masu tsanani sosai wajen bin ƙwaƙƙwafin mai ruwaya har ƙoransa suke ji maƙaryata ma in ya zo inda suke sai su daina ƙaryar saboda sun san cewa yanzu nan a ranar juma'a tsakiyar jama'a zai tashi nuna mutum ya ce wannan yana yi wa annabi ƙarya a guje shi babu abin da ya dame shi yana da irin wannan jara'a sai aka tsoran shi suke ji sai ya ce wa Imam Ahmad mu biya ta gidan Abu Nu'aym Al-Fadl ibn Dukayn mu je mu jarraba shi sai Imam Ahmad ya ce a'a ka san malamin nan fa da kakke ne fa ba fa walabi bane wanda za ka yi masa irin wannan ya san abin da yake saboda ya san shi malami ne wanda yake ya haɗu sosai saboda haka sai ya ce da shi ina ga kakkace za mu je mu tafiya mu inda za mu je sai ya ce a'a ni sai mun je shikenan sai ya ɗauki hadisai 30 sai ya rubuta ya ratsa wasu hadisan da ba na Abu Nu'aym ba a ciki suka je suka yi sallama da wannan malamin ya fito Yahya ibn Ma'in yana zaune akan wani dandamali mai tudu haka sai ya ce mun zo ne za mu karanta wasu hadisai naka muna so da Allah ka ba mu ruwayarsu ya ce to bismillah ku karanta suka karanta yana zuwa kan hadisin da ba na shi bai ce wannan ba na ba ne sai ya kara gaba yazo wani hadisin da ba na shi ce wannan ma ba na bane ya kara gaba sai ya fahimci cewa so akai ai masa ramin yana gamawa sai ya dubi Imam Ahmad ya ce kai na san tsoron Allah ka zai hana ka sa ai min wannan abu ya ce wa Abbad ibn Mansur ce kai kuma yaro ne ba za ka ce a zo a yi ba malamin kaka ba wannan tsayar daga wajen ka take ya nuna ya haihu mai ya sa kafa yadda ke shi sai da ya fado da kan damdamalin kasa ya ce da shi ya tashi ya kakkaɓe kasa ya ce to ai ni wannan dukan da kai min ya fi ma tafiyar da za mu yi ma'ana abinda nake zato cewa eh lalle ka san abinda kake haka ne yanzu na ƙara samun tabbaci to wannan ma hanya ce da suke gane rawi abinda akwai kissar Imam al-Bukhari da shi ma suka taɓe masa haka to galibi sukan yi amfani da sabrul hadith wato su bi hadisansa su tara su harhada shi da hadisan waɗanda suke fiqat na tabaka ga suna yana tafiya tare da su ko yana saba musu wannan shine hanyar da suka fi amfani da ita kuma har waɗanda suka zo daga baya za su yi amfani da ita yanzu Imam an-Nasa'i zaka ga yana abin nan wasaka malaman da suke cikin tabaka ta tabi'ai ko ta atba'ut tabi'in tare da cewa shi a karni na uku yake a ƙarshen karni na uku yake taya bai rayu da su bai zama da su ba malaman sa ne amma kuma yana iya magana ya ce wani la ba'sa bihi wani ta ina yake gane wannan ta hanyar hadisan su wanda Imam Muslim a muqaddimar sa yayi ishara zuwa ga wannan sannan malam yace wa isna wa sunani in zakkahu adlun wal asah in addala al wahid yakfi aw jarah wa sunani in zakkahu ko mutum biyu a samu malamai amintattu guda biyu su ce wani amintacce ne ana iya karba hadisin sa shine in zakkahu in suka wanke shi suka yabe shi suka bashi wannan garanti din to shike da ya zama karbabbe anan zakkahu yace zakkahu wane ne yake surutu a can ko zakkahu a ka'idar larabci idan aka ce isnani kaga biyu kenan zakka mufrad na mutum ɗaya ne kamata a ce zakkayahu to amma anan yayi mura'atin al-lafz ne ba mura'atil ma'na ba lafz isnani lafazi ɗaya ne saboda haka sai mura'atin sai ce in zakkahu kuma sannan da wannan ne baitin zai miƙe in ba haka ba sai baitin ya kare wasnani in zakkahu adlun idan aka samu in zakkahu ai in zakkayahu in mutane biyu suka yabi wani daga cikin malamai suka amince da shi ta fuskar ilimin sa adlun to wannan adali ne wannan adlun shine khabar ithnani mubtada ne mausuf shi yasa na kira ne amma an fara shi li annaha nakiratun mausufa adlun khabar din sa ne in aka samu mutum biyu suka yabi mutum guda ɗaya to ya zama adali wal asahu amma magana da tafi inganci in addala al wahidu in ma malami ɗaya ne ya yabi mutum yace wannan adali ne yakfi to ya isa aw jarah ko ya soke shi yakfi shi ma ya isa ba sai an samu mutum biyu ba an gane kamar ya haikaito maka kauli biyu ne kauli na farko yace da kai idan mutum biyu suka yi tazkiyar sa suka ce da shi suka yi recommending din sa to shikenan ya zama adali sai yace amma abin da yafi inganci ko mutum ɗaya ne ba sai sun kai biyu ba kamar shaida bace wasu sun yi kiyasin sa akan shaida sai an samu mutum biyu zawa adlin sai an samu mutane biyu to amma wannan babin riwaya ba babin shaida bane saboda haka yakfi al-wahid idan ɗaya ma ya bayar da shaida cewa wannan amintaccen malami ne baya da matsala to wannan ya isa wa zada yusuf shine yusuf ibn abdullahi ibn abdul bar abu amr ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi kuma malaman mazhabar malikiya wanda ya rasu cikin karni na biyar shekara ta 463 wannan malami sananne ne a gurin ɗaliban ilimi sun sani shi ne mai littafin at-tamhid da al-istizkar da wasu daga cikin littattafai na ilimi to yana da cewa shi ya kara da wata magana yake cewa bi anna kullu man bi ilmin yu'rafu adlun ila zuhuri jarhin wa abaw shi ibn abdul bar yana cewa duk mutumin da aka san shi malamin hadisi ne an san shi malami ne a cikin wannan fanni ya shahara a cikin wannan fanni to kawai mu dauka al'adali ne shi sai lokacin da muka ga wani abin da zai sa ya sauka daga wannan adalci wani suka muka samu wata suka ila zuhuri jarhin sai in mun samu wata wani suka ya fita ya bayyana a kansa amma in ba haka ba mu dauka adali ne hujjar ibnu abdul bar wani hadisi ne na ibnu abbas da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin ududuhu ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين cewa wannan ilimi har ko da yaushe wanda za su zo suna daukan sa adalai ne adalai ne za su rika daukan wannan ilimi yana nufin ilimin hadisi ilimin da wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari na turasin sa annabi ya ce ko duk sanda za a samu wasu sun zo daga baya sun dauki wannan ilimi to adalai ne ينفون عنه تحريف الغالين suna kawar ma wannan ilimi duk gurbatawa da wasu masu wato zarme masu wuce iyaka za su yi suna kuma kawar masa da intihal al-mubtalin ƙarya da maƙaryata za su shigo da ita suna kawar masa da tawili na jahilai yace to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi ya sifanta waɗanda suke dauke da wannan ilimi cewa adalai ne to ashe duk wanda muka gani yana dauke da wannan ilimi al-aslu fihi al-adala mu dauka adali ne sai idan wani abu ya bayyana daga baya wanda yake nuna cewa ashe ba adalin bane amma a karan farko babu bukatar sai mu yi bincike adali ne shi ko ba adali bane matukar dai ya shahara da wannan ilimi wannan shine abinda ibnu abdul bar ya fada suyudi anan yake ce maka wa abau amma malamai sun bafur sun ce ba su yadda ba wannan maganar da ya kawo ba su yadda ba akwai wanda sun goyi bayan sa akwai wanda suka goyi bayan ibnu abdul bar bayan ya faɗi wannan magana irin su ibnu jazari sun goyi bayan sa amma akwai da yawa da bicin malamai suka ce a'a suka ce na farko hadisin ma da ya kawo akwai ja a kansa saboda hadisi ne mukhtalaf fi waslihi wa irsalihi hadisi ne wanda ba tabbas an yi sabani akan cewa hadisi ne mausul ko hadisi ne mursal wanda arrajihu fihi annahu mursal hadisi ne mursal saboda kaga ba zai zama hujja ba tunda yana da rauni akan wannan babban mas'ala ta tabbatar da wani adali ko ba wani adali bane mas'ala ce babba bai kamata a gina ta akan hadisin da ake ta taba ba akan ingancin sa ba sannan kuma suka ce waki yana nuna ba haka ba daukan wannan ilimi da yawa an samu wanda sun dauki wannan ilimi kuma ba su kasance adalan ba ashe kaga akwai bukatar a nemi bincike akan su saboda an samu waɗanda in dai wajen kiyaye hadisan ne da haddasu da waye a duniya kusan in ana lissafawa su ne a farko irin su Sulaiman ibn Dawud Shazakuni amma ƙarshe mashayin giya ne shikenan dan yana da tarin ilimi sai zama adali sai a'a wannan ya nuna dole ai bincike saboda haka shi yasa Imam Suyuti ya ce wa abau sun kiyarda da wannan wal jarh wa ta'dil mutlaqan ra'au to wannan kuma ya shigo ta mas'ala ta al jarh wa ta'dil al jarh wa ta'dil al jarh abinda ake nufi da al jarh shine asifan tarawi asifan ta mai riwayar hadisi da abinda zai sa a mayar da hadisin sa ko alal akalla a dan jira ba za a karbi hadisin sa ba sai an ga abin da ya wakana ko an samu masa mutaba'at ko an samu masa shawahid shine suke cewa wasfur rawi bima yaqtadi radd riwayatihi aw tadhayifaha aw tawaqqufa fiha asifan tashi da abin da zai sa a ki karbar hadisin sa kamar a ce da shi mai ƙarya ne ko a ce da shi sayyul hifz ne aw tadhayifa ko abinda zai nuna cewa hadisin sa mai rauni ne ko kuma at-tawaqquf abinda zai sa ayi tawaqqufi kamar a ce da shi majhul ne ko mastur ne kaga yana buƙatar ayi tawaqqufi sai an gano cewa hadisin sa karbabbe ne ko ba ka karbabbe bane to duk wanda za a sifanta da wani abu mai kama da wannan shi malami suke cewa al-jarh bi fathil jim kaka ce al-jurh al-jurh ma yakunu bil hadid fi al-abdan kai amfani da karfe ka jiwa mutun rauni shi yake kira al-jurh al-jarh kuma yakunu bil lisani fi al-a'rad kai amfani da harshen ka ka soki mutuncin wani mutun mutuncin sai zube shine al-jarh shi yasa al-jarh ake cewa ba al-jurh ba in ka ji mutun ya ce al-jurh to yayi wa kansa al-jarh at-ta'dil shine wasfur rawi bima yaqtadi qabul riwayatihi asifan tarawi da abinda zai sa a karbi riwayarsa a ce wannan rawin sika ne amintacce ne ko a ce wannan rawin adali ne zai sa a karbi riwayarsa shine ake kira ta'dil to at-ta'dil al-jarh wat-ta'dil akwai al-jarh wat-ta'dil al-mubham akwai al-mufassar akwai al-jarh al-mubham a ce wani mai rauni ne ko wani ayi watsi da shi amma ba a faɗi dalilin da zai sa ayi watsi da shi ba wannan jarh ne mubham a ce wani mai rauni ne saboda li'annahu sayyul hifz saboda haddasa ba ta da kyau kaga wannan jarhun ne mufassar an faɗi jarhi an faɗi sababin jarhin me yasa aka soke shi saboda sayyul hifz ne haka nan at-ta'dil ce wani adali ne saboda mutumin kirki ne mai kiyaye sallah ne mai kiyaye amana ne mai gaskiya ne mai kaza ne kaga wannan an faɗi cewa adali ne an faɗi kuma dalilin da yasa zama adali to in aka kawo al-jarhu wato suka ko yabo amma a dunkule ba tare da an kawo dalili ba ana karba ko ba a karba shine ce wal jarha wat ta'dila mutlaqan ay mutlaqan ay ghayra mufassar mubham ba tare da bayanin sabab ba ra'au qabulahu suna ganin za a karbe shi amma daga wa min alimin daga wanda yake masani alimin bi asbabil jarh wat ta'dil ya san abin da zai sa a soki rawi ya san abin da zai sa a yabe shi to idan mutun ya zan haka yake kamar irin su Imam Ahmad irin su Imam Al-Bukhari irin su Yahya ibn Ma'in su Ali ibn Madini manyan malaman nan da sun san asbabul jarh wat ta'dil sai suka ce fulanun dha'if ba za ka ce me yasa kuka ce dha'if bane ai sun san me yasa ake cewa dha'if ko ba su gaya maka ba sai da suka ga abin sannan suka faɗa to suka ce idan dai har mai cewa wani mai rauni ne ko wani amintacce ne mutum ne da ya san dalilin da yasa ake cewa wani mai rauni ko amintacce kawai za a karba an gane ay ra'au qabulahu min alimin bi asbabil jarh ala al asah amma wannan ita ce magana mafi inganci ma'ana akwai wata magana da ba wannan ba kenan maganganun uku ne ko ma hudu akwai waɗanda suke ganin yuqbalu al-jarh wa ta'yuqbalu at-ta'dil min ghairi dhikri as-sabab idan dai mutun zai kawo ya ce wane adali ne to a karba ko bai faɗi sabab ba amma in zai yi suka sai ya faɗi dalilin suka suka ce saboda asbabu at-ta'dil suna da yawa dalilin da yasa ce mutun adali ne suna da yawa in aka ce sai ya zana su sai yayi ne ma yana bayani bai kare ba ya ce maka yana sallolin sa biyar bayan haka duke sai yana fidda zakka kuma na san ya je hajji kuma na san yana kula da zumunci na san yana kaza sai ta zana maka abu saboda da yawa ba su kare ba amma shi sababul jarhi zai iya zama abu daya ma kawai ya zama ya rushe mutum ce ai na san shi mashayi ne shikenan ko bai kara gaba ba suka ce to idan at-ta'dil ne zai iya kawo shi a dunkule a karba amma in suka ce to sai ya faɗi dalilin da yasa ya suka saboda fadarsa ba zai yi wahala ba an gane suka ce sannan kuma akwai waɗanda za su yi sukan idan suka yi sukan in aka ce ya yi bayanin abin da ya sa ya yi sukan sai ya faɗi abin da ba a sukan mutum don wannan ma'ana sai ya faɗi sababin da bai kai ya yi sukan ba to inda an kyale shi haka kawai da ya yi sukan aka karba a haka ba a faɗi bai ji dalili ba to sai a tafi a yi ta sukan mutum alhalin kuma abin bai kai haka ba akwai sanda aka tambaye Shu'ba me yasa ka daina karɓar hadisin wani wane aka faɗi sunansa ka daina ka duka watsi da hadisansa ba ka yadda da su sai ya ce li'anni ra'aitu yarkudu ala birzaw na ganshi yana gudu ya hawo wani ingarman doki yana ta gudu to dan ya hawo doki yana gudu ko shikenan sai ka soke shi albirzaun shine nau'i ne na doki wanda ɗaya daga cikin iyayensa alfadari ɗaya doki sai tana ake samun kamar alfadari ɗaya jaki ɗaya doki sai a samu alfadari to shi kuma birzaun ɗaya doki ɗaya alfadari to shine birzaun an gane to waya ganshi akan wannan nau'in dokin yana gudu shi yasa yace kai wannan ba za ka karba hadisansa ba to kaga da ya fassara dalilin sukan sai ya zamana ba dalili da za saurare shi ba an gane ko saboda suka ce idan ta'dil ne a karba ko bai yi bayani ba amma idan suka ne sai yayi bayani dalilin da yasa yi suka wasu suka ce a akasi idan jarhi ne in suka ne ko bai yi bayani ba a karba amma in ta'dili ne yayi bayani sun juya maganar meye dalili suka ce saboda wajen cewa mutum adali wasu suna wato zaka ga wani ya marerece in ka fuskar shi kaga sai ka dauka adali ne amma da karshe in aka bincika sai a ga ba adali bane yaksuru tasannu fiha zai iya same shi ko yana yawan sallah amma kuma shedani ne yana shan giya ko yana sace-sace ko yana wasu abubuwa irin wannan saboda akwai wani lokaci akwai wadanda za su rika fakewa kamar mutanen kirki amma ko ba mutanen kirki wanda ba sani ba sai su sauri su yabe su suka ce to in ya ce adali ne sai ya yi bayanin me yasa ya ce adali ne shi yasa suka ce ba a ruduwa da wannan in ta'dil ne sai an yi bayani haka nan za a iya yi wa ya nuna shi malami ne ya yi shiga ta malinta gaba daya amma ko ba malamin ba ne in ka dauki wannan shigar tashi da kamannin nashi sai ka je ka fada cikin abin da ba akwai Abdul Karim ibn Abi al-Mukhariq al-Basri wani mutumin Basra ne yana da rauni a hadisi malaman hadisi ba sa karba hadisinsa ya zo Madina wata rana Maliku yana da tsantseni wajen karba hadisi to amma sai aka ganshi yana karba hadisin mutumin tare da an san Maliku da tsantseni baya yadda ya karba hadisin wani wanda ba da aka faɗa kar da cewa mutumin nan fa mai rauni ne yace to ai ni ganin yawan zaman sa a masallaci da yan koke-kokensa da yan carbinsa da wayi sai yasa na zuci cewa amintaccen mutum ne kaga zahirin sai kalla bai yi tunanin cewa yana da rauni ba wasu kuma suka ce duka kowanne bangare sai an yi bayani za a karba sawa'un jarh ne ko ta'dil sai an yi bayani in ba a yi bayani ba za a karba ba saboda kowanne za a iya samun matsala a ciki in ba a yi bayanin ba to wannan su ne maganganu wasu kuma suka faɗi abinda muka karanta cewa idan a jarhi ne al-jarh wa ta'dil ana karɓar su mutlaqan mubhamai ba sai an yi tafsirin su ba ba sai an yi tafsir matukar dai wanda zai yi su alim ne masani ne ya san abin da yake yi Imam Ahmad Imam Bukhari Ibn Ma'in da sauran waɗannan malaman ba za su soki rawi ba haka kawai ba su san dalilin su kansa ba sai ya ce malam yuwathaq man bi ijmalin jurih ce to amma a nan matukar dai wanda aka soka an inganta shi amma aka zo aka yi masa suka a dunkule to ba za a karɓi sukan ba tunda ya ce za a karɓi suka yabo da suka a dunkule in dai sun fito daga mutumin da yake adali sai to gaciya ya ce amma idan aka samu wani an ce da shi amintacce ne sai wani ya zo ya ce ya soke shi amma sukan da ya masa a dunkule to ba za a karɓa ba an fahimci bambanci an fahimci bambancin ko na'am ne kawai irin ta malam yuwasa man bi ijmalin jurih mutum ne an ce da shi amintacce ne sai wani ya zo sai ya ce da shi ba amintacce ba ne za'ifi ne amma bai faɗi sababin za'af ɗin ba me yasa ka ce masa za'ifi bai faɗa ba to ba za a sauka daga wancan yaban ba a karɓi maganarsa tunda bai fassara maganarsa ba da an same shi ba a yabe shi ba rawi ne muka samu ba mu samu wani ya taɓa yabansa ba amma mun samu wani ya masa suka a dunkule to za mu ɗauki wannan sukan saboda in ba mu ɗauke shi ba zai zama majhuli ne majhulin dai ma shi ba saboda ko ba mu ɗauka ba dai ba zai karɓu ba to gara ma muka ɗauka an fahimta an fahimci bambanci wancan ba a ma yabe shi wancan an yabe shi Imam Ahmad Imam Yahya al-Bukhari Abu Hatim duk sun yabe shi sai Nasa'i sai ce laysa bi thiqa kawai sai ce laysa bi thiqa to za mu saki maganganun wadancan mu dauki ta Imam Abin saboda al-jarh muqaddam ala at-ta'dil a'a sai idan ya faɗi dalilin da yasa ce laysa bi thiqa mun ji wannan dalili gamsashe ne
ويقبل التعديل من عبد ومن انثى وفي الانثى الى مسك وقدم الجرح ونوع عدله اتعظ الاقوى فان فصله فقال منه تعالى او لقاه بوجهه قدم من زكاه
وبشاك زعم قراكو لو لوكتي ولا من تقومه وقدم الجرح ولو عدله أكثر في الأقوى فإن فصله فقال منه تاب أو نفاه بوجهه قدم من زكاه وقدم الجرح ولو عدله أكثر إذا أكسامو راوي قداد مرواني قداد amma malamai sun yi sabani aha na wuce ko wa yuqbalu at-ta'dilu min 'abdin wa min untha wa fil untha khilafun qazukin yake cewa ana karbar yabo na cewa wani adali ne daga bawa da mace za a karbo yabon da bawa zai yi wa wani ya ce adali ne ko mace ta yi wa cewa wani adali ne وفي الأنثى خلاف الزكين أجمع ده كبر مجن المشي أكويس أباني ده أكسني زكين أي علم أنسان أكون سأباني أنا تو أما أنا فرار أبين ده كراجي أبين ده في كرب فاوا يبي رنجاير وا أشكي مجن جنون بيو شيء واحد المشي ده باوا أنسان أبابن شهادة أبابن شهادة أكوي بمبنشي أنا أبابن شهادة العبد والأنثى ana ba a karbar shaida su mutun daya mace sai an samu biyu sai an samu biyu dane ne man tarzauna min ash-shuhada fa illam yakun rajulani fa rajulun wa imra'atani biman tarzauna min ash-shuhada antu dhilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra gaga in aka ce idan babin shaida ne sai an samu mata biyu saboda din dai ta manta dai ta manta ta tuna daya sannan kuma shi babin ta'dil ko babin abin nan hadisi tausayi baya shigowa ciki ba ka nuna ga wani ba saboda kawai kamannin sa na tausayi kace wannan ya kamata dai a dan sassauta masa to kasancewa mace tana da rauni wajen tausayi ba mamaki tausaya masa taga cewa ya sha wahala ya yi ta neman ilimi tun taso wasu yana da ilimi ya je can tun da ya taso bai zauna ba kawai yau ya zo kawai saboda wasu ƴan kurakurai kawai a zo a soke shi sai taga cewa ya kamata a dan tausaya mu bawan Allah nan to shi kuma ilimin hadisi baya buƙatar wannan baya san wannan to shi yasa suke sabani amma shi Imam Suyuti yana ga cewa idan dai har matar ta isa ta yi ilimin da za ta iya cewa eh wane siƙa ne wane ba siƙa ba ne wadda ni dai a ilimin hadisi ban taɓa ganin wani an ce mace ta wasaƙa shi ba ko ta za a fashi galibi a cikin ilimin hadisi ba za ka samu wannan ba baka ci ka tana karanta littafin jarh wa ta'dil ka ji an ce wane a ce ai wance mata wasaƙa shi ko wance mata jarraha shi da afatu ko wasaqatu ni ban ma taba karanta ibaran ma sai tai wani nauyi haka a baki saboda ba abine da aka saba ji ba to amma wani lokaci su waɗannan mutakhiru sukan kawo abu koda ba shi da waki a cikin aikace babu shi aikace amma dai koda wani zai zo ya tambaya to a san ansa dai da za a bashi kawai amma abin in ka koma littafin jarh wa ta'dil ba za ka ga cewa akwai mata a cikin na dauko littafin wannan lokaci da na karanta baitin na dauko littafin man yuqbalu jarh man yu'tamadu qawlu fil jarh wa ta'dil na zahabi da ya zano su tun daga zamanin tabi'ai har zamanin sa ni ban ga ko mace ko dai ba to amma dai ya kawo dai haka dai har ma wai sabani akai yace wa qaddimul jarha walau addalahu aktharu fil aqwa idan ka samu rawi guda daya malamai sun yi sabani akan kasancewarsa abin nan akan jarhin sa ko ta'dilin sa su kansa ko yaban sa sun yi sabani to sai yake cewa ka gabatar da su kan akan yaban walau addalahu aktharu ko da masu yaban su suka fi yawa fil aqwa a magana mafi karfi akwai wanda suka ce yuqaddamul aktharu akwai wanda suka ce masu yawan za a duba a kaddamar a dau maganar su in masu yaban ne suka fi yawa a dau maganar su in masu suka ne suka fi yawa a dau maganar su to shi anan yana cewa a ko da masu suka masu yaban su suka fi yawa aka samu masu sukan daya ne ko biyu ne ko kadan ne to su za a dauka nasu wani ya ce to can baya ba ya ce mana kada a dauka ba ba wannan yake nufi ba wannan mas'alar daban wancan yana nufin an samu tawsiq sai aka samu aljarhul mubham nan kuma an samu tawsiq an samu ta'dil an aminta an ce wani amintacce ne adali ne amma kuma sai aka samu aljarhul mufassar wani ya kawo suka ya ce ga kuma dalilin da yasa suka ko wasu sun kawo suka suka ce ga dalilin da yasa suka yi suka amma su kadan ne wadancan su suka fi yawa to ba yawan ake dubawa ba anan za a dubi janibin wanda ya sukan ne sai a dauke shi saboda me suka ce shi wannan da ya sukan yana ce ma wadancan da suka yi yaban duk abin da kuka yabe shi akai na sani amma akwai wani abu da baku sani ba ku ni na sani ku ba ku san yana abu kaza ba ko yana da matsala kaza ku ba ku san ta ba shi yasa ku yabe shi ni na san abin da baku sani ba kaga wanda yake da karin ilimi ya shi yake da hujja akan wanda ba shi da wannan karin ilimi shi yasa suka ce a dau maganar sa ka a dauta masu yawa faqala fa in fassalahu yace to amma idan shi wanda yayi yaban shi wanda yayi yaban sai ya kara bayani sai ya fito da bayani faqala yace ko shi wanda yayi sukan sai ya fito ya fadi ga dalilin da yasa ya sukan shi kuma wanda yayi yaban sai yace minhu taba ai wannan abin da ka soke shi ya tuba ba abu kaza bane kake ganin ya to ai ya tuba kuma zaka rike shi ne da wannan laifin kamar dan shi'a Allah ce laqad taba Allahu ala nabi wal muhajiri wa asasu kuma suna nan har yanzu suna cewa sun yi laifi ce ya tuba Allah kuma yana karbar tuba ko ba karba Allahu yaqbalu at-taubata an ibadihi wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi saboda ya tuba na san abin da kake faɗa ya tuba au nafahu ko kuma da ya kawo yace ai yana kaza yana ka an ce min yana kaza yana kaza yace ƙarya aka gaya maka wannan abin da aka gaya maka kariƙe ba gaskiya bane ƙarya ne ya kore abin bi wajhihi amma da hujja ba kawai saboda yana abokin sa ba da unguwarsu ko yana da suna ƴan mutunci a bi wajhihi da dalilin da za a karba ko dema man zakkahu to ana sai a dauki maganar wanda yayi yaban an gane wato idan ya an kawo suka an kawo yabo to sukan nan idan dai har da hujja an yi bayanin sa to sai a dauka koda masu yaban suna da yawa domin shi wannan da ya sukan ya kawo hujjar da ba su ba santa ba amma idan ya kawo bayanin da yasa yayi sukan sai wancan yace to ai wannan abin da ka sa kai sukan ya tuba to sai a da kan magana mai yabo ko kuma yace a labarin da aka baka ba gaskiya aka baka ba kaji abin da ya faru sharri aka yi masa kazafi aka yi masa shikenan sai a dauki maganar wanda ya yayi yabo an ce lokaci yayi za mu tsaya anan insha Allah sai karatunmu na la'asar abin da muka yi na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi da kuskure Allah subhanahu wataala ya fi mana idan akwai tambaya da ta shafi darus da muka yi ba wata tambaya can waje ba ana iya rubutowa a ba wasu waɗanda suke organizers din in yaso in muka zo kafin mu shiga karatu sai mu duba wacce ta cancanta sai mu ansa sai a ci gaba da karatu amma ta kasance tana da alaka da karatun da muka yi ka shigo da wasu tambayoyi daban